بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Imam Musulmi, barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci namu daga cibiyarmu ta Darul Hadith Salafiyya, kafin babban malaminmu Muhammad Awwal Adam Albani Zaria Abu Abdurrahman, Allah Ubangiji ya ji kanshi da rahma. A yanzu da muke magana, mun shiga daren Laraba, daren 19 ga watan Zulqa'da, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1447, wanda ya daidai da 5 ga watan 5 shekarar Bature 2026. Wannan shine darasi ne lamba ta katat 44 insha Allah, a cikin jerin jiyar darussa na karatun wannan littafi mai albarka da muke gabatarwa, sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama من التقدير إلى التسليم كأنك تراها، ولفها الشيخ العلامة أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ابن نوح الألباني، الله أبيض يديك أشد رحمة. إذا ما ماتوا بيديهم ما أولنا ندرس في بس من كابا الدرس اللي يجب أتا منكرا إنما لا يتكون بطوغ مدى فيوا دا أكي بايم أن أبو دا ركوء دا مسألة دا malan ya kawo game da ina ake maida hannaye yayin da aka dago daga ruku'u. Mun ji batutuka, na yi wato ra'ayoyin malamai da fahimtar su akan maidawa kirji, kamar yadda dama ka dora su akan kirji na dama akan na hagu kafin tafiya ruku'u, ko kuma aje hannayenka a gefen jikinka. Sannan muka tattauna lafazin wato da ake faɗi yayin da aka tsawaita wannan tsayuwa, kamar yadda muka ji cewa duk wanda bai samar da wannan tsayuwa ba, ko bai samar da natsuwa a cikin tsayuwar ba, to tamkar ba shi da sallah ne. Allah ya kyauta. A yau za mu tashi inda malam yake a sujudu. Yanzu an gama mana bayani tsaf dangane da abin da ya nagarci ruku'u, zikirorin ruku'u, ɗagowa daga ruku'u, me ake faɗi, ya ake son a natsu bayan an miƙe, to yanzu za ka fara shirin tafiya sujuda. Wannan shi ne gaɓa na uku daga cikin gaɓoɓin sallah. Idan ka dubi gaɓoɓin sallah guda huɗu ne rank. Gaɓar farko shi ne tsayuwa, wanda da shi ake fara sallah, da takbiratul ihram, da fuskantar alƙibla, da daidaita sahu, an fahimta, da karatun fatiha da sura, wannan duk a tsaye ake yi shi. Gaɓar sallah ta biyu shi ne tafiya ruku'u, da duk abin da ya danganci ruku'u har ka ɗago daga ruku'u. To mun gama tattauna tsayuwa da karatun da ake yi da tsarin abubuwa a ciki, mun gama tattauna gaɓa ta biyu shi ne ruku'u, ɗagowa. To yanzu za mu tafi gaɓar sallah ta uku, shi ne tafiya sujuda. Sannan ne malam zai tattauna mana me ake buƙata wajen tafiya sujuda, yaya ake kaiwa ga sujudan, yaya ma ake yin sujudan tukuna, da waɗanne gaɓoɓi na jikin ɗan adam ake yin sujuda. Duk za mu tattauna su a ƙarƙashin wannan gaɓa ta uku insha Allah. Gaɓar sallah ta huɗu shi ne gaɓar zama da mutum yake yi a cikin sallah. Za ka ga a cikin sallah ba za ka taɓa fita daga ɗayan halayen nan guda huɗu ba. Ko dai yanzu kana tsaye, ko kana ruku'u, ko kana sujuda, ko kana zaune. Waɗannan su ne kawai gaɓoɓin sallah, an fahimta ko? To malam yanzu zai shiga gaɓa ta uku, shi ne tafiya sujuda. Mafhum? Malam yake as-sujudu. At-takbiru, ma'ana babin farko da zai tattauna a ƙarƙashin sujuda, shi ne at-takbiru wa raf'ul yadayni 'inda al-hawi ila as-sujudi. Kabbara da ake yi wanda yake alamta shirin tafiya ruku'a sujuda ɗin, domin waɗannan gaɓoɓi guda huɗu da muka yi bayani abinda ake yi wajen mayyaze su shine kabbara. An gane ko? Abinda zaka yi ya alamta yanzu ka gama tsayuwa zaka tafi ruku'u to kabbara ne. Abinda ake yi da yake alamta ka gama duk abin da ya shafi gaban ruku'u yanzu sujuda zaka tafi shi ma kabbara ne. Idan ka gama sujuda abinda yake alamta yanzu zama zaka yi shi ma kabbara ne. Ina fata an fahimta. To wannan kabbara shine abu na farko kenan daga cikin ayyukan tafiya sujuda. Da aka duk wanda ya tafi sujuda ba tare da kabbara ba to sujudar shi bata cika ba. Ina fata an fahimci ma'ana. Shine malam zai fara mana da bayani akan at-takbir. Kabbaran da ake yi me ake faɗi a wajen kabbaran? Yaya ake yi da gaɓoɓin jiki a lokacin kabbaran? Duk za mu ji insha Allah. Sai malam ya ce wa raf'ul yadayni, mun ga magana. Yayin da kai wannan kabbaran to ana haɗawa da ɗaga hannaye guda biyu. Kamar yadda muka yi ta bayanin ɗaga hannu tun farkon sallah. To zaka haɗa da ɗaga waɗannan hannaye guda biyu indal hawiyi, yayin da kake tafiya a lokacin ake ɗaga hannun. Ba wai sai ka je cikin sujuda can sannan kuma sai ka ɗaga hannu, a tsaye da kake kabbaran nan ko Allahu akbar kana tafiya to a lokacin ake ɗaga hannu. Sai ce ila sujudi, yayin tafiya sujuda. To wannan ɗan ƙaramin babin da kuka ga an kafa a nan, me yiwuwa wasu ba za su gan shi a babin yawwa. An gane ko? Sai yasa na ga wasu na ta kallo na dai to wannan malam wanda littafi yake karantawa ne. A'a, sifatu salah ɗin ne dai. Abin da ya faru shi ne malam Nasiruddin Albani a cikin bayanan gaɓa sujuda to ya faɗi wannan lafazin a matsayin abin da yake son ya tattauna. Sai dai bai rubuta shi a cikin sifatu salah da ke yawo a hannun mutane ba. Don haka malaman da suka yi aikin buga asulu sifa ɗin almajiransa kenan bayan rasuwansa sai suka ga dacewan su su rubuta shi kamar yadda shi ma malamin ya ambace shi. Ina fata an gane dalilin da yasa kuka ji shi a wannan nuska da take a hannuna kenan. Ga yi nan sun yi bayanin ma a ƙasa sun ɗan sa mishi wani a ɗigo haka alama a ƙasa can na bayani. Suka ce hadal unwan, kun ga wannan taken da muka karanta ziyadatun alal asli, ƙari ne wanda babu shi a sifatu salah da yake a hannun mutane. Shi suke nufi da al'aslu a nan, ba wai al'aslu wannan na hannuna ba. An gane ko? Wajadna shaykha rahimahullahu ya'zu ilayhi, kun gani. Suka ce mun samu malaminmu Allah ya ji kanshi da rahma yana ainihin wato faɗin wannan unwanin a daidai wannan waje. Ka maudu'in a matsayin wani subtitle ko subheading fi mawadi'i min kitabihi hadha, a wurare a cikin wannan littafin nan nasa. Faja'alnahu unwana, da haka sai muka ɗauko shi kawai sai muka maida shi shine taken bayanin da zamu yi. An fahimci dalili yanzu ko? To da haka ba za ku tuhume ni ba yanzu ko? Malam yake thumma kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, to daga bisani manzon Allah kira da amincin Allah tabbata a gare shi da mutanen gidan shi ya kasance yukabbiru, sai ya kabbara. Ana maganan bayan da ya gama tsayuwan da ake yi bayan ɗaguwa daga ruku'u. Wa yahwi, sannan sai ya faɗi ya tafi sujuda. Sajidan, sai ya je sujuda ya yi wa Allah sujuda. Wannan bayanin ya gabata a cikin hadisin Abu Huraira wanda muka yi ta ji tun a baya. Ina fata an gane. Wa amara bi zalika al-musi'a salatahu, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci wannan sahabi da yake yin batacciyar sallah a lokacin da ya samu manzon Allah a cikin masallaci, annabi ya ce mai je ya sake sallah domin bai yi sallah ba. Kun tuna shi ko? Dama tun farkon littafin nan mun ce mana za mu yi ta maimaita magana a kai shi, saboda kowane gaba akwai karatun da annabi ya mishi a shi. Ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi a daidai wannan gaba, yace la tatimmu salatun li ahadin minan nasi hatta ige-ige, ma'ana zai yanke farkon hadisin ya kai mu asalin da yake son ya mana hujja da shi. Domin mun riga mun cikakken hadisin tun farkon littafin. Abinda annabi ya faɗi a farkon shi ne la tatimmu salatun li ahadin minan nasi hatta يسبغ الوضوء da haka annabi ya fara ko sallan daya ba zai shiga ba sai yayi alwala cikakkiya to daga nan sai ya ce sannan sai ya zo ya kabbara sannan ya karatu fatiha to har nan da ya zo ya ce sai ya dago daga ruku'u ya ce ya qulu sami'a allahu liman hamida kaga ya dago daga ruku'u kenan ko hatta yastawi qa'iman har sai ya daidaita a tsaye shine bayanin tsayuwan da muka gama yi yanzu ya qulu to daga wannan tsayuwan sai ne sai ka ce wato mai sallah sai ya ce Allahu akbar kaga kabbara ya fito a nan wannan kuma shine hujja kaga haka musulmin kware yake tabbatar da addinin shi yaya annabi yayi yaya yake ayi shikenan shi ma sai ya haka domin ya yarda annabi Allah ya aiko domin ya zo ya koya wa mutane addinin nan to duk abin da annabi yayi shine abin koyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma wanda ya dauki hanyar fata da tunanin cewa yana addini to shi zai rinka yi ne da ra'ayin shi ko da ra'ayin wasu wasun nan kuma kowane ne ina fata an gane kaga akwai bambanci tsakanin mabiyin manzon Allah kenan da mabiyin ra'ayi shattani ma baina bu'dil mashriqi wal maghribi Allah ka sa mu dace da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai ya ce Allahu akbar to sannan sai ya tafi thumma yasjudu hatta tatma'innu mafasiluhu sannan sai ya sujuda har wato mafasil rarrabuwan kafafuwan shi da ya tankwara a lokacin sujudan har sai sun ainihin wato natsu a halin sujudan an gane ko inda a lokacin da kake tafiya zaka ga kana juya position na gaɓoɓin ƙashin jikinka to sai sun kai inda duka za su tsaya su tabbata su natsu a daina ganin wani ƙashi yana mutu to lokacin ka gama sujuda a ga shi wannan ya nuna idan mutum ya yi sujuda a lokacin akwai wasu gaɓoɓin shi da ba su gama natsuwa ba ya taso to wannan da ya yi sujuda ba kenan har yanzu shi ma za mu ji ƙarin bayani a gaba insha Allah malam ya ce wa kana idza arada an yasjuda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance idan yana yunkurin tafiya sujuda kabbara to a lokacin yake yin kabbara kaji ashe kabbaran tafiya sujuda la yayin da kake yunkurin tafiya kake yi shi ba wai za a ganka ka tafi ne kawai shu haka sai ka kai kan kasa sannan sai a ji ka ce Allahu akbar a'a ba haka bai yadda zaka ga wasu ke yi kenan ko za a ga har ya tafi ba zai ce komai ba sai ya kai goshin shi kasa sannan sai ka ji ce Allahu akbar wannan ba daidai bane ana yin kabbara ne yayin da ake yin kura lokacin tafiya sujudan insha Allah kuma kamar yadda muke gaya mana idan muka gama bayanin gaɓoɓin sallolin nan guda hudu to za mu zo a takaice mu nuna mana abubuwan a aikace insha Allah sai zan karatun duk da ake yi to yaya ake tabbakawa sai ka gani an fahimta yake thumma yaqulu Allahu akbar wa kana idza arada an yasjuda kabbara wa yujati yadayhi an jambayhi to ga wani ƙarin bayani idan yana tafiya sujudan nan yana nesanta hannayen shi daga gefen jikin shi jam shine wannan gefen jiki ko ta tajafa junubuhum anil mabadi suna dage gefen jikin su daga makwanci bayan Allah kenan tsakar dare su ta sallah to idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya sujuda baya makalkale hannun shi a jikin shi ma'ana yakan bude hannayen shi shi yasa kaji akai amfani da kalman yahawi wato yana faduwa ne kamar yadda ainihin wato za a ce a jirgin kasa ya sauka haka zaka gan shi a bubbude ko to haka ake son mutum ya tafi sujuda an fahimta wa yajati yadayhi an jambayhi yana nesanta hannayensa guda biyu daga gefen jikinsa thumma yasjuda sannan sai ya sujuda wa kana ahyanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wani lokaci yarfa'u yadayhi idza sajada yana daga hannayensa yayin da yake wannan kabbaran tafiya sujuda to nan malam zai tsaya ya tattauna mana wannan qadiyar daga hannu a sallah duk da cewa tun a farko a baya muna ta mana ishara har muka tabbatar da cewa akwai wasu gaɓoɓi guda hudu a cikin sallah wanda malamai sun ittifaki ko jumhurin malamai sun an yi wato tabbatar da cewa manzon Allah yakan taga hannu tare da kabbaran da yake yi a lokacin yin shi. Wuri na farko shine inda takbiratul ihram, yayin da yake kabbaran harama to yakan hadawa da taga hannu, wannan babu safani. Wuri na biyu yayin tafiya ruku'u, an gane wannan ce ko yakan ainihin wato daga hannaye in zai tafi ruku'u. Wuri na uku shine yayin tafiya sujuda, an gane ko wannan gaban da muke cewa sai kabbara ya tafi. Wuri na hudu shine yayin dagowa daga tahiyya zuwa raka'a ta uku. Waɗannan wurare guda hudu shi yasa za ku ga malikiya suka ce wajen ne kadai ake daga hannu a sallah, duk sauran wuraren da ake jujjuyawa a sallah to ba za ka daga hannu ba, kamar tsakanin sujuda guda biyu, kamar wajen tafiya sujuda ta biyu, an gane ko, kamar wajen dagowa daga sujuda ta biyu za ka tafi raka'a ta biyu ku kiyaye, ko ka dago daga sujuda ta biyu za ka tafi raka'a ta uku. To suka ce nan duk ba a daga hannu. Waɗanda nasu ma ya fi tsanani su ne ‘yan ashabur ra’ayi, ‘yan Abu Hanifa, mazhabin Abu Hanifa. Su kam cewa suka yi alharakatu tubtilus sala, idan ka kuskura ka motsa wani gaban jikinka a cikin sallah ba wai na tafiya sujuda ko dagowa ko ruku’u ba, sallah kamar ta ɓaci gaba ɗaya. Shi yasa su in suna sallah in suka yi jam za ka ɗauka soja ne yake fare shi. Ina fatan an gane. Waɗanda suke zuwa Saudiya suna ganin abubuwan ban mamaki a wajen musamman al'umman da suke zuwa daga ƙasashen da suka ƙarrara wannan mazhabi a garurukansu, kamar 'yan Indiya, Pakistan, Bangladesh da makamancinsu. Su ne za ka ga idan kana sallah ko ana sallar jama'a ko sahu in ka haɗa da su sai su janye ƙafansu. Ina fata an gane. Saboda su a mazhabinsu yanzu ba ma wai shi ya motsa jikin shi ba, na kusa da shi ma in ya cika motsa jikin shi to zai ɓata mishi tashi sallah. Dama sallar shi kam tuntuni ma ta ɓaci, to yanzu ba zai bari ka ɓata mai nashi ba, da haka kana kusanto shi yana jan ƙafar shi. Wani ma in ka matsa mishi sai ya sallame ya gaggaya maka magana sai ya tafi wani sauri, ya haƙura da wannan sallar ka gama ɓata mishi sallah. Allah ya kyauta. To anan malam Nasiruddin Albani saboda ya taso ne a cikin irin masu wannan ra'ayi na mazhabin, shi yasa za ku ga anan ya ja numfashi musamman a cikin asu wajen ƙoƙarin kawo dalilan da suka tabbatar da cewa wannan ra'ayin ba shi ne abin da yake daidai ba. Ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallama an ruwaito yakan ɗaga hannu a kowane gaɓa da yake dukawa ko ɗagowa, Annabi yana ɗagawa, kuma an samu magabata sun yi wannan aikin. Da haka cewa wuri huɗu kawai to ba a ainihin wato tabbatar da sauran abin da ya tabbata daga manzon Allah ba, balantana kuma cewa daga hannun ma yana ɓata sallah gaba ɗaya. To ya yi ƙoƙari ya nuna abin da yake daidai tare da kawo hujjoji. To ba za mu tsaya mu tattauna dukkan hujjojin ba, mun da yi mana ishara ga yi nan kamar yadda za ku gani, bari zai ku ji maganan kamar ma'ana daga inda ya fara. Yace rawa hadar rafu عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم عشره من الصحابه رضي الله عنه صحابان da suka ruwaito cewa annabi yana daga hannu a waɗannan gaboɗi da ake magana sun kai guda goma. Kaga ya kai a ce hadisin mutawatir kenan ko, tunda sahabbai ɗai har goma sun tabbatar da annabi yana daga hannu. Sai yace wa qad tuktu ahadithahum wa takallamtu alaiha, na riga na kawo hadisansu a baya. In kun tuna akwai sanda muka yi magana hadisan kowanne muka yi isharar da sahabban da suka ruwaito shi, sai ce mun gama magana a kansu, don haka ba wai za a maimaita kawo hadisan bane anan. Wa kharrattu hafi ta'liqatil ziyad ala zadi ma'ad, kuma na yi tahrijin hadisan a cikin wani aiki da na yi wa littafin zadul ma'ad. Malam Nasiruddin Albani ya yi wa littafin zadul ma'ad aiki na fitar da masdarin hadisan da ya kawo a ciki shi da kuma ta'liqat din da ya yi, wato tattauna wasu matsaloli wajen tabbatarwa ko gyara ko kuma nuna ma abinda yake kuskure in ya samu kuma ya iya tabbatarwa to ya samu wannan aiki at-ta'liqatul jiyad ala zadil ma'ad amma wani ikon Allah wannan littafi an nemi littafin ya bata gaba daya babu littafin yanzu haka an koma an bi muswaddan malam Nasiruddin Albani wato littafin da ya mutu ya bar su rubutun hannu kai tun ma yana rayu aka nemi littafin aka rasa wallahu a'lam aka ce wala Allah bacin littafin ya faru ne a lokacin da yake yin kaura zuwa kasan Amman inda nan ne yaje tare karshen rayuwar shi to ka san dama malami wanda yake harka cikin littafai yana da littafi wato kaman a ce kayan raƙumi dubu dole wajen tafiya da kawo wannan za a iya yin asarar su to a tsakanin wannan lokacin littafin ya bata kuma har yanzu ba mu ji labarin ko an tsinci littafin ba Allah kaɗai ya sayar da kai da littafin amma tabbas ya gama aikin shi yasa duk wanda yake karatu musamman cikin littattafai ya zo kan littattafan malam Nasiruddin Albani wani lokacin zai je yana yin reference da littafin kamar yadda kuka ji ana ya shuka ya ce wa kharrajtuha na yi takharijin hadisan nan guda goma duka fi at-ta'liqatil jiyad a cikin littafi na at-ta'liqatil jiyad amma ina littafin babu shi ina fata an gane to sai dai alhamdulillah malam Nasiruddin Albani kaman al-Imam an-Nawawi yake wajen duk wata matsala don Allah ya da ko da malam Nasiruddin Albani ya tattauna shi a wani waje ko to zaka samu irin wannan tattaunawar ko kwatankwacin shi a wani littafin shi daban saboda ainihin wato kokarin tabbatar da wannan matsalar da haka takharijan hadisan ana iya tsintansa a sauran littattafan shi musamman kamar littafin shi na silsila as-sahiha da da'ifa da kuma littafin shi na irwa'ul ghalib fi takhrij ahadith manar as-sabil sai kuma littattafan da yayi takhrijin kutubus sitta ko kuma su Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Tirmidhi Ibn Majah an gane ko to waɗannan ayyukan nasu alhamdulillah suna nan sai dai ba a same su ba kamar yadda yayi sa cikin wannan hakikin da yawa Zadul Ma'ad Allah ya gafarta musu baki daya gashi sai yace nayi takharijin hadisan nan duka guda goma hadisan ɗaya bayan ɗaya sai da na kwantsa mazajar na fitar da malaman na kawo malaman da suka ruwaito hadisan sannan da ƙarshe tabbatar da matsayin hadisan cewa sun kai labari insha Allah Allah ya gafarta musu yace wa bayyantu kun ga maganar ko nayi bayanin ma yasifu isnaduhu minha abinda ya inganta na cikin isnadojin hadisan dan wasu hadisan suna da hanyoyi fiye da daya to akwai hanyoyi marasa inganci wasu malamai sun samu waɗannan marasa inganci sai suka ce hadisin bai inganta ba alhalin hadisin ba hanya ɗaya gare shi ba yana da wasu hanyoyin wanda su kuma isnadin sun kai labari da haka in Nasiruddin Albani ya zo sai ya inganta hadisin da hanyoyi lafiyayyu sai kuma ya maka isharar hanyoyin da suke da matsala da ma an gane wannan da kyau ko ya ce wa ma la yasihu da abinda bai inganta ba walakinnahu amma waɗanda ba su inganta ba ma kaji ya ce yuqawwa fi shawahid za a ƙarfafe su saboda suna da shahid da zai tallaba musu su kai labari wato raunin ba rauni ne wanda za a kau da kai daga gare shi ba rauni ne wanda yake da munjabar ana iya itibari da wasu hadisan da za su karfafa shi bihaitu innal waqif ala hadhihi al ahaditha malam yace ta yadda bayanan da na gama yi duk wanda ya tsaya ya dubi hadisan ya karanta abubuwan da na tattauna kulliha gaba ɗayan su yajzimu jazman qati'an bi thubutihi ala nabi sallallahu alaihi wa sallam yace wallahi ba za ka iya karta yace cewa hadisan sun tabbata daga manzon Allah ba tabbas za ka samu natsuwa ka sakankance cewa abubuwan duk da aka faɗi daga hadisin daga manzon Allah ne da haka ya tabbata annabi yana daga hannaye a waɗannan gaɓoɓi abin da yake tabbatarwa ke an fahimta ko yace bal wa tawaturihi an sallallahu alaihi wasallam yace har ma zaka iya cewa ma ba ma inganci ba kadai labarin mutawatir ne daga manzon Allah to duk abinda aka ce ya kai haddin mutawatir kuwa to yana cire zako gaba daya a cikin wannan labarin wajen danganta shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya sa mu dace sai ce wa nahnu nasuqu minha fi hadha ta'liq ma sahha sanaduhu wala mat'ana fihi anan gabar yace to bari mu kawo wadanda suka ingancin tsabar haje ingance wanda shi ba ma kada ta inda zaka soke su wadanda ake da maganganu ɗaya biyu haka su ba ma za mu kawo su anan ba sai kawo na daya ga shi hadisi malik ibn al-wairi da hadisin wa'il ibn hujr duk mun yi bayanin sa a baya da haka kana iya komawa ka karanta su daga baya da kuma hadisin Anas dan Malik na uku kenan na hudu su shine hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda baki daya to da ya gama wannan sai ya ce wa hada wa yu'ayyidu dalika anna Abdullahi al-Umari rawahu an Nafi' an ibn Umar marfu'an bi lafzi ya kara kawo hanyar da yake karfafa wannan ta wannan Abdullahi al-Umari din nan wanda yake al-Mukabbar ko kun san muke akwai wasu Abdullahi guda biyu da Mukabbar da Musaggar Mukabbar din yana da rauni Musaggar din kuma shine sahih a wajen riwaya to da ya kama kawowa sai ya zo inda yake cewa wa akhadha akharuna sai ya gama bayanin hadisin sai ya ce amma wasu malamai da suka zo kan wannan mas'alar sai suka dauki bil ahadith allati fiha ar-raf'u fi kulli hadd wa raf'u suka dauki hadisan da suka tabbatar da cewa duk inda annabi zai sunkuya ko zai tago a sallah yana daga hannu kaga kenan kowanne waje a sallah yayin tafiya ka duka ko yayin dagowa ka miƙe to in ka daga hannu ka dace da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai iya guda hudun nan ba kadai an gane ko yace wa sahahuha suka inganta waɗannan hadisan wa qalu sannan sai suka hukunta cewa hiya musbitatu waɗannan hadisan tabbatattu ne da haka daga hannu ya tabbata a ko ina a cikin sallah fa hiya muqaddimatun ala an-nafi da haka tunda ya tabbata daga manzon Allah ana tabbatar da hadisan da suka tabbatar daga hadisan da suka kore an gane wannan ne ko wata ka'ida ce a usuli ya kawo anan an samu hadisan da suka tabbatar da cewa annabi na daga hannu a ko ina wasu hadisai su kuma sai suka zo su faɗa annabi ya daga hannu a wasu wuraren ba ku kiyaye ba wai sun ce annabi baya yi ba amma ba su ce annabi ya yi ba musamman hadisin da yake ishara shi ne hadisin Abdullahi dan Umar wanda Abdullahi dan Umar ya ce ni na ga annabi yana yin sallah a wurare hudu ne kawai yake daga hannu to da wannan hadisin shi ne malaman suke cewa ya nuna in ba wurare hudun nan ba ba za ka daga ba to amma kuma sai aka samu wasu hadisan da suka tabbatar da sauran wuraren ma duk yana dagawa to sai ce wanda ya tabbatar shi ne hujja akan wanda bai tabbatar ba an gane ko saboda gayatul amr abinda zaka ce shi wancan sahabin da yace ya ga annabi a wuri hudu ne kawai ya daga to wala'alla a wannan lokacin annabi bai daga a sauran wuraren ba shi kuma wannan da ya gani ya tabbata a lokacin da shi kuma ya gani annabi ya daga kenan to ya zaka hukunta abin sai ka ce ya nuna annabi yana yi kenan ahyanan ba ko da yaushe ba amma wannan guda hudun shi kam ko da yaushe annabi yana yi an fahimta sauran wuraren kuma ahyanan wannan shine abin da zaka ji malama ko jin albani zai yi kamar maimaitawa cewa wa kana yarfa'u ahyanan wani lokacin yana dagawa saboda waɗannan hadisan da dai kuma an fahimta ko da haka kai ma abin da ya kamata shi ma wani lokacin kana dagawa wani lokacin ba sai ka daga a sauran wuraren kenan banda guda hudun can an gane ko sannan sai ya ce fa hiya muqaddamatun ala an-nafi da haka shi ake garatarwa akan wanda suka kore wabihi qala ibn hazm az-zahiri wannan kuma shine ra'ayin al-imam ibn hazm az-zahiri wa qala yake inna ahadith raf' al-yadayn fi kulli hadd wa raf' mutawatira Ibn Hazmi kenan. Dama shi zai saurara wa kowa inda ya samu hadisi ya tabbata, musamman a babu abin da yake na fiqh, abin takaici kuma da yazo wajen aqida kuma sai ya samu zaniya. Inda yafi kamata ya nuna zahiranci, amma nan kuma sai ya zama ba ashari. Allah ya ji kanshi da rahma. Da haka yace hadisan da suka tabbatar da cewa a kowane gaba annabi na daga hannu, to hadisai ne suka zo mutawatir, da haka ba ku kwanto a kansu. Sai ce tujibu yaqinul ilm, wanda suna wajarta cewa tabbas yaqini ne annabi na daga hannu a ko'ina. Wana qala hadha al-madhhab an ibn umara, yana kalto wannan madhhabin, wanda qala hadha al-madhhab an ibn umara, an naqalto irin wannan madhhabin daga Abdullahi dan Umar. Abdullahi dan Umar aka ce karshen rayuwar shi idan mutum na sallah a gaban shi sai ga baya daga hannu a wasu wuraren, sai ya dauki tsakuwa sai ya jefe shi. In kawai gocewa daga ina kuma duke, in kuka hada ido sai ya maka haka, ka rinka daga hannu kenan. Abdullahi dan Umar kenan, kun san shi dama baya wasa da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. وابن عباس حكى ابن عباس والحسن البصري وطاووس وابن عبدي وابنه عبد الله ونافع مولى ابن عباس كذا، والصواب نافع مولى ابن عمر كما في المحلى. وحكى يجي قبل كاونا مجانا هل يزو عند يدوكو مجانا ابن القيم لا شيء شيء وعلى هذا الاصل اخذ جماهير العلماء بالاحاديث المثبته للرفع عند الركوع. wannan asalin shi yasa da dama daga cikin malamai suka tafi akan cewa ana daga hannu a yayin tafiya ruku'i, war raf'u minhu ko kuma war raf'u minhu da kuma dagowa daga ruku'u kama sabaka bayani. faman qaddama minhum an-nafya ha huna fa huwa waqi'un fima ankarahu ala ghayrihi min al-hanafiyya alladhina nafaw ar-raf'a hunaka. kun gani ko suka yi wa ‘yan hanafiya raddi wanda suka ce ba a daga hannu a ko’ina. Faqad qala Allahu ta’ala, Allah maɗaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la ta’lamun. To ƙarshe dai kenan ya tattauna ya tabbatar da cewa ya tabbata annabi yana daga hannu a ko’ina, sai dai wani lokacin ba ya ɗagawa tunda hadisan duk sun inganta. To haka za a haɗa hadisan. Kun san kuma ƙa'idan hadisai guda biyu, in aka ga kamar akwai saɓani a cikinsu, to abu na farko da ake yi shi ne aljam'u, ai a haɗa hadisan a aiki da su duka. To ta haka aka haɗa su, wallahu a'lam. Na gaba ma da yake al-khuruu ila sujudi 'ala al-yadayn, to ga wata matsala kuma wanda ita ma matsala ce da aka yi saɓani a cikinta. Yayin da ka gama daga hannun kai kaddara, to me ake son ya fara kaiwa ƙasa? Shin tafin hannayenka ne ko gwiwowinka? Sai malam Nasiruddin Albani ya ce tafin hannayen ne zai fara kaiwa ƙasa, sai gwiwowinka su biyo baya. Amma wasu malamai sun tafi akan cewa gwiwa ne za ka fara cakawa a ƙasa kafin hannayenka su biyo baya. Kuma abin da zai ba mu mamaki, dukkan su su biyun, ma'ana malaman da suka yi ra'ayi na daban-daban, hadisi ɗaya suka yi hujja da shi. Mamakin Allah ke nan ko? Daga nan za ka gane menene man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Fahimtar hadisin shi ne kawai ya musu hannun riga, wannan ya fahimci wannan, wannan ya fahimci wancan. Za mu zo mu ji bayanan insha Allah. Malam ya ce wa kana yada'u yadayhi 'ala al-ardi qabla rukbatayhi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana fara kai hannayensa ne ƙasa kafin gwiwowinsa. Malaman da suka yi tahqiqin matsalar sun tabbatar da cewa wannan fahimtar to shi ne yake daidai, hannaye za su fara kaiwa ƙasa kafin gwiwowi. Da haka kai gwiwa ƙasa duk da fahimta ne a cikin hadisi amma kuskure. Ina fatan gane, za mu ji dalilan da kuma maganganun da malaman suka ce insha Allah. Malam yake cewa nan ma ya kawo hadisan ne da ya gama sai ya tafi can gaba sai ya ce wa qad ta'assafa ibn al-qayyim to ga magana al-imam ibn al-qayyim da yake cikin zad al-ma'ad shi ma fa yayi zafi sosai da yake tattauna cewa kuskure ne mutum ya tafi da hannu yace in ka kuskura ka tafi da hannu kafin jiwa to ka saba wa sunna abin da ya dace shine gwiwan zaka fara ta kankasa da su kafin hannaye yayi maganganu yayi maganganu sai da yace sama da kusan shafi uku yana tattauna wannan matsalar ibn al-qayyim kenan to shine sai malam nasiruddin albani yake cewa anan wa qad ta'assafa ibn al-qayyim rahimahullah fi hadha al-mawdi' kathira yace ka gaskiya malam ibn al-qayyim yayi zafi da yawa akan wannan matsala da yazo yana tattaunawa Allahu akbar kaga wannan shine Allah madaukakin sarki yake ƙara nuna mana mu ɗan adam cewa ba abin da muka samu a cikin ilimi sai ɗan kadan wa ma utitu min al-ilmi illa qalil kaduwa yanzu malam Nasiruddin Albani yana ganin wani yayi zaki akan wata matsala kun tuna matsalar mu na makon da ya gabata shi ma ba irin zafin da yake nan ba Allah ya gafarta musu baki daya sai yace fa hawala ترجيح هذه الاحاديث على حديث ابن عمر يي kokarin ya rinja yadda hadisan da suka nuna cewa da gwiwa za a fara tafiya kafa duk da malam ya bayyana matsalolin hadisan anan yace sai ya daukaka shi akan hadisin Abdullahi dan Umar wa afala fi zalika jiddan kuma ya tsawaita wajen ya convincing mutane qadra salasa safahatin min kitabihi zai kun ji ko sai da yake kusan shafi uku a cikin littafin Zadul Ma'ad amma sai malam Nasiruddin Albani yace wa qad raddattu alayhi amma nayi mushi raddi Allahu akbar kai wato malamai in kana karanta maganganu malamai ko wallahi za ka rinka jin wani dadi ne a zuciyarka an fahimta saboda za ka ji yadda suke tattauna matsala kai kuma kwakwalwarka zai rinka yin fadi za ka rinka shan ilimi saboda su malamai ba zuwa kamar yadda muka ce lokacin tambani ba maganganu ne na in tasha za su rinka faɗi ba ba wai cacan baki ba ne a abinda na gamsu da shi to in yi bayanin gamsuwan da na yi da hujjoji kai ma abinda ka gamsu da shi bayanin gamsuwan da hujjoji to kai da ka karanta maganganun su duka sai ka samu ilimin su dukan su biyu kuma an gane wannan da ke ko yace nayi musu raddi fi at-ta'liqatil jiyad kun ga sai ƙara faɗin wancan littafin a cikin ta'liqi na ta'liqatil jiyad raddan muhabbat yace raddi mai kyau ne ma ibn al-qayyim wa naqaftu al-wujuh allati tamassaka biha duk hujjojin da ibn al-qayyim ya kawo yace sai da nabi su ɗaya bayan ɗaya na nuna kuskuren shi a ciki kaga wannan shine abin da ake bukata idan mutum ya kawo hujja ka tabbatar da rashin tabbacin hujjar sai ka wuce matsalar amma ba wai kai baka iya kore hujjojin shi ba amma ka zo kana cewa makiya sunna kawai ɗan iskan malamai munafukai a ga wannan ai hauka kake yi tunda hujjan da ya kawo baka warware shi ba amma kana ce mishi makiyin sunna wala'alla kuma kai ne kai kuskure akan matsalar sai yanzu kai ne kake tabbatar da khilafin sunna Allah ya kyauta dan haka malam Nasiruddin Albani yace na warware hujjojin shi idan ya kawo hujja kaza sai in tabbatar da cewa wannan hujjar ba abin da yake fahimta ne a ciki ba sai in faɗa asalin fahimtar hadisin in kawo malaman da suka faɗa haka ko kuma hadisin ma bai inganta ba sai in kawo wajihin da ya nuna rashin ingancin hadisin kuma in kawo malaman da suka raunata shi kaga ka warware hujja kenan an gane ko yace na warware waɗannan hujjoji ɗaya bayan ɗaya allati tamassaka biha fi zalika wajhan wajhan ɗaya bayan ɗaya na bi na warware shi yace wa irada zalika yaqul idan nace zan kawo waɗannan bayanan a nan to karatun mu na sifatu sala zai ƙara tsawo da haka ba za mu kawo shi a nan ba in kana son ka ga bayanan ko ma a ta'liqatul jiyad ba ma kuma mun ce ya bata wala Allah ka tunto mana shi wata rana sai dai ka ci gaba da karatu ne haka ake so ai kware daga ciki to ba an gane wannan da ke ko ba ku ga kaman a kwanaki da professor Muhammad Sani Umar Ibrahim Bello wa'azi anan ba littafin da nayi mana ishara da malam ya rubuta na Tafsirul Khabir littafi ne wanda al-Imam Ibn Hajar shi ya rubuta littafin amma abinda zai baka mamaki shine tun wannan zamanin har sai da malam professor Muhammad Sani Umar Ibrahim Bello ya zo a wannan zamanin ya je ya gano wani kuskure da ake a kai tun wancan zamanin, kuma ya gyara kuskuren, sannan ya fitar da littafin ya kuma bayyana kuskuren, shine kuskuren tun daga asalin sunan. Littafin ya shahara abinda ake kiran shi kenan Talhisul Hadir, Talhisul Hadir. Malam Muhammad Sani Umar Ijiyar da ya je ya karatu, ya yi bincike, kuma karatu na gaskiya ba na tuwasuwa ba, ya je ya gano cewa ashe asali ba wai Talhisul Hadir ne sunan littafin ba. Ko kun fahimta jama'a? Ne sunan littafin? Je ka karanta. To muke mu ma mu yi kwazo din, an gane ko? Ai su ma mutane ne irinmu ko? Da haka mu ma za mu iya yin kwazo da za mu fitar da wani abu, shi yasa na buga mana misali da wannan. Haka shi a zamanin nan ya zo ba waɗancan zamunan ba, amma an yi wasu manyan malamai wanda ba su gano wannan ba. To kila wannan littafin ta Abu Qasim Ziyad, akwai wani bawan Allah nan cikinmu, shi ma in ya ci gaba da harkar ilimi shi zai gano shi wata rana. Ya ce kwanaki ake cewa littafin nan ya ɓata, amma sai da na gano shi. Shi kenan ka gano wa duniyar musulunci fawa'id ba? Allah ya sa mu dace. Da haka sai malam yake cewa wajahan wajahan, na yi raddin wannan batutuwa ɗaya bayan ɗaya, wa irada zalika yaqul, amma anan ba zai yiwu a kawo su ba saboda bayani zai tsawo. Fa alayka bil kitab, kun gani, yace da haka ko ma ka karanta littafin, shi Albani ya san aikin da ya yi a littafin, shi yasa yake ta rifarin ɗinka zuwa gare shi. Al-mazkur fa inna fihi tahqiqatun qalla ma taraha fi kitabin, sarki ya tabbata gano, yace a cikin wannan littafin akwai wasu tahqiqi da na cike a kansu, gaskiya zai yi wahala ka same ta a wani littafin in ba shi ba. To kaga littafin kuma gashi ba shi, gaskiya muna buƙatar littafin na waje muna aikin gano wani wani ya ce saka. Allah ya sa mu dace. Sai ce wallahi musta'an. To daga nan sai ya ci gaba da kawo maganganu, magana Imam al-Hazimi yace wa kadi khayfa alul ilmi fi hadha al-bab fa dhahaba ba'dhum ila anna wada' al-yadayn qabla rukbatayn aw la. Malamai sun sabani akan wannan matsala. Wasu suka ce hannu ake fara kaiwa ƙasa kafin gwiwa. Wabihi qala Malik wal Auza'i. Yace daga cikin malamai akwai Malik da Auza'i. Adraktu an-nasa, Imam al-Auza'i yana cewa na rufi manyan malamai na yad'una aydihim qabla rukbatihi, hannayensu suke fara kaiwa ƙasa qabla rukbatihim, kafin gwiwansu. Wa khalafahum fi dhalika akharun, kun ga irin magana da muke yi, ya kawo malaman da suke da wannan ra'ayin ko? Sai yace kuma ga kuma wasu malaman da su kuma suke da ɗaya ra'ayi. Wara aw wada'a ar-rukbatayn qabla yadayn awla, su kuma suna ganin gwiwa ake fara kaiwa ƙasa kafin hannaye. Wa minhum, daga ciki akwai Umar ibn al-Khattab, kaji Umar dan Khattab na daga ciki. Wa bihi qala Sufyan ath-Thawri, al-Imam Sufyan ath-Thawri yana da wannan ra'ayi. Wa Shafi'i, haka Shafi'i, wa Ahmad, wa Ishaq, wa Abu Hanifa, wa Ahmad, da Abu Hanifa da almajirin shi. To kaga duk irin waɗanda aka ce suke da wannan ra'ayi, yanzu kai dan baka taɓa yin karatu ka karanto maganganun su ba, da kawai wani zai zo ka ga yana sallah ya kai gwiwa ƙasa kafin hannu, kawai sai ka zo ka ce ɗan bid'a ne, ba ahlu sunna ba ne. Ka san abin da kake cewa yanzu? Waɗannan jingima-jingiman malaman nan kana cewa da ɗan bid'a ne. Aha, kaga kai ma za ka ga kai ni ba da su nike ba, da ai ra'ayi su kenan. Allahu akbar, kai matsalar ilimi na da daɗi, amma an ɗauko shi ta inda ya dace. Amma mutum yawa ilimin hawan kawara, to shine zai ta kwaftawa, amma ya ɗauka da gaske yana harkar ilimi ne. Kuntu da malam Nasiruddin Albani sai zo inda zai cike wajen tahqiqi, sai ce wa hujjatu ha'ula'i ma salafa min al-ahadith, waɗannan malaman da aka ambata hujjojinsu su muka ambata, amma na ga mun ba karanta hujja a nan ba har yanzu, amma mun ce maka suna nan. Mu ma ba ma son bayani mai tsawo ne, da haka a matsayinka na ɗalibin ilimi kada ka kwanta yau sai ka je ka karanta hujjojin dan ka gane ina aka kwana ina aka tashi. Kuma an gane wannan ko? Yace hujjojin malaman nan su ne muka ambata, amma kamar yadda muka ce malaman da suke cewa a fara kai gwiwa kafin hannu, su waɗannan hujjojin da suka dogara da su ba su inganta ba. Kaga inda aka samu tangarɗa kenan. su kuma sanda suke hujja da maganganun a wajensu sun dauka ya inganta kuma an gano wannan ke ko da shi sai malam Albani yace walau sahat da ace hujjojin sun inganta la qulna bi jawaz al amrayn da mafi girman abin da zamu yi shine sai mu ce dukkan ɗayan biyu sun inganta ko dai wani lokacin ka je da hannu ko wani lokacin gwiwa ya fara zuwa amma hujjojin gwiwan ba su inganta ba Allah ya sa jama'a an fahimta sai ce kama huwa riwayatun an Malik wa Ahmad kamar yadda an samu wani lokacin Imam Malik shi kanshi da ya galli hujjojin duka guda biyu wata rana ya taɓa yin fatawa cewa duk wanda kai yayi irin yadda muka ji a wajen runguma hannu da kake ko yace in ka ga dama ka je da gwiwa in ka ga dama ka je da hannu saboda ya ga hujjojin kuma a wajen shi yana daukar dukkan su din inganta da haka sai ya dauka a matsayin shi ma a hayanan ne ko a hayanan ya dau yadai qabla rukbatai wa hayanan ya dau rukbatai qabla yadai sai ce kama fil fati kamar yadda ibnu hajar ya kawo bayanai a cikin fatul bari haka suka yi wannan fatan wa iz lam tasih amma tunda mun tabbatar yanzu mu me yasa yanzu mu muka iya tabbatarwa cewa ba su inganta ba domin yanzu mu mun iya gano hujjojin kuma mun iya ainihin wato binciken hanyar da aka ruwaito su kila su a wancan zamanin ba su samu wannan daman ba haka uzurin su kenan to kai yanzu da ka iya ganowa sai ka gane ɗaya inganta ɗaya bai inganta ba to kai yanzu ne ya kamata ka yi ka ci gaba da cewa duk wanda aka yi yayi a'a sai ka ce ɗaya inganta to ingantaccen shi za a yi ɗayan da bai inganta ba to sai a ajiye shi daga yanzu malaman da suka yi fatawa da shi jiya to suna da lada akan ijtihadin da suka yi ba wai ɗan iska ba ne ba jahilai ba ne ba munafikai ba ne ba makiya sunna ba ne a'a malamai ne na sunna kuma domin tabbatar da sunnan ma shi yasa suka yi hujja da waɗancan dalilan kaga jama'a wannan magana akwai adalci a ciki ko babu haka ya kamata a ce kana ana jin wato ɗanɗano na adalcin zance a cikin maganar ka matsayinka na ɗalibin ilimi ko malami mai karantarwa Allah ya sa mu dace da haka sai yace tunda waɗannan hujjojin ba su inganta ba da haka sai muka ajiye su an gane wannan da ke ko fal umda to yanzu menene abin dogaro ne madogaro ala ma zahaba ilayhi al-awwalun shine abinda mutanen farko suka tafi akai wa huwa qawlu ashabul hadith shine zancen malaman hadisi kama qala ibn abi dawud kamar yadda dan gidan abu dawud yake cewa wa naqala hufizzar kuma ibn al-qayyim shi ma kanshi ya nakalto magana a cikin zadul ma'ad wa hujjatuhum fi zalika hadha al-hadith hujjar su a wajen wannan shine wannan hadisin da muka kara karantawa a cikin babu cewa wa kana manzon Allah ya kasance yad'u yadayhi 'ala al-ard hannayen shi yake fara ajiyewa akan kasa qabla rukbatayhi kafin ya wuce kaga in dai wannan hadisin ya tabbata ya zama shine hujjar da za a dogara da shi jama'a mun gane wannan dake ko Allah madaukakin sarki ya samu dace dan uwa masu albarka na'am akwai wato karin hadisan daga nan ne zamu tattauna asalin inda aka fara jin ko kuma bari mu karanta shi duk da lokacin da mu ya kore gashi yace wa kana ya'muru bi zalika fa yaqulu manzon Allah yayi umarni da wannan aikin da muka ji yana yi a fara aje hannaye kafin gwiwa sai annabi yace idza sajada ahadukum idan ɗayan ku zai yi sujuda fala yabruk kama yabruku al-ba'ir kada ya rinka tafiya kasa kamar yadda raƙumi ke sunkuyawa wal yada yadaihi qabla rukbatayhi ya fara aje hannayensa kafin gwiwansa ibn al-qayyim da yazo cikin zadul ma'ad sai ya ce wannan hadisi ne munqalib kuskure ne ƙarshen abinda yake daidai shine wal yada rukbatayhi qabla yadayhi sai jiya hadisi sai ce saboda ai farkon karatun hadisin annabi ya riga ya gaya mana me muke tsammanin mu ci a ƙarshen yace duk sanda ɗayan ku zai tafi sujuda kada ya tafi yadda raƙumi ke tafiya to wajen fassara yadda raƙumi ke tafiya ko shine malaman suka samu wannan sabani kun ji magana da muke yi dukkan su wannan hadisin ne hujjar su abinda su suka fahimta shine idan ka taba ganin raƙumi idan raƙumi zai sunkuya ya rufe na kafa da me yake fara zuwa kafa yawa waɗannan kafafun nan na gaba da suke lankwayewa ciki shi zai fara cakan kasa da su sannan sai biyu baya da na kasa to yanzu abin tambaya waɗannan kafafun nan na gaba su ne a madadin menene a jikin ɗan adam hannu ko kafa kaji inda rikicin ya zo ke da kaji yanzu nan kuma duk kun ce hannu ne ko to kuskure ne wannan magana ba su ne hannu ba kafa ne su waɗannan na gaban nan guda biyu su ne kafa ba su ne hannu ba ina ba ka fahimta ka ka kalli kafan ka kalli hannunka gwiwanka na kafa gaba yake sunkuyawa ko baya gwiwanka na hannu gaba yake yi ko baya to da wannan sifan da shi za ka gane wanne ne kafar raƙumi wanne ne hannun shi wanda yake yin gaba to shi ne kafa wanda yake yin baya shi ne hannu kun gane daga inda aka samu matsalar yanzu ko sai Allah ya kai mu darasi daga ba za mu yi ƙarin bayani da haka sai a yi wato Ibn al-Qayyim ya ta faɗa ya ta cewa ta yaya za a yi a ce ƙafafun raƙumi su ne a baya bayan su ne a gaba shi ba abin da ya ce kenan da haka tunda an ce kada ka tafi yadda raƙumi ke tafiya in ka fara kai hannayenka to su ne na gabanka saboda shi abin da ya duba idan ɗan adam ya sunkuya kamar raƙuma to hannaye sun dawo gaba kawai da haka ya hukunta amma ba da haka ake gane hannu a jikin ɗan adam ba da inda elbow ɗin shi ko knee ɗin shi yake da nan ake gane hannu da kafa duk ɗan duk a dabba na ainihin wato abinda suke cewa mammal ko animal to kafa ne yake da knee gwiwa hannu yake da ankle gwiwa hannu kun fahimta yanzu ko shi yasa hannun nan naka idan ka sunkuya din a haka zai yiwu ka fara yin gaba da shi haka kai kafa ba zai yi ba shi ne sai annabi ya ce to kada ka yi irin na raƙumi kenan raƙumi gwiwawun da yake yin gaba shi yake fara cakan kafa to kada ka yi irin nashi in ka fara cakan kasa da gwiwa to yanzu ne kai kama da raƙumi kun fahimta yanzu ko to abin da ya faru aka samu sabani a hadisin kenan Allah madaukakin sarki ya samu dashi dan uwa masu albarka za mu saurara a nan insha Allah in mun zo darasi na gaba za mu ƙara yin mana tariya akan wannan matsalar da mu take akan shi wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi